Sanata Ahmad Lawande ya buƙaci yin takatsantsan ne a wata sanarwa da wani hadimi a ofishinsa. Israel Tabiowo ya raba wa manema labarai. Shugaban majalisar ya ce yau Najeriya tana fama da ƙarancin arziki wanda ya danganta shi ga rashin tashi tsaye da hukumomin gwamnati ke nunawa wajen samowa ko kuma mika kuɗaɗen shiga ga aljihun gwamnati. A bisa kiyasin da shugaba Buhari ya yi a kasafin kuɗin shekara 2020, ana sa ran sake ciwo basussuka kafin a gudanar da kasafin. Wani abu da jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a ofishin hukumar lamuni ta duniya a Najeriya, Lady Aisha Yasmin Zakari, ta ce babu laifi idan an ciwo bashi.
A tsarin yadda ake kashe kuɗi a wannan duniya ta yanzu, kuɗi ba ya isa. Saboda ba wai a dunkule suke a wuri ɗaya ba. Kama a ce misali za a ce banki suna da biliyan 10, to ba fa a cikin bankin yake ba. Jujjuya shi ake yi. Kawai za a ce misali suna da assets. In aka ce assets, wato kana da hanyar da zaka samu wannan.
Ana da kadarori.
Yawwa, kana da kadarori kuma kana da hanyar da misali an ce ba ni kuɗi ba ni kuɗi in ihu za a kawo. Amma ba fa a ga banki yake ba. To haka kuɗin yake a duniya. Zazzagayawa yake. So da haka fara daya Najeriya muna da kadarori kuma muna da ma'adanu, to amma ruwan kudin yawa tsaba babu wannan. So amma saboda muna da kadarori muna da hanyar kudin shiga, so shi yasa za a daga mana kafa mu samu wani kudin da an san cewa muna da hanyar biya.
Hadimin shugaban majalisar dattawan ya ce lokaci yayi da majalisa za ta rika tuntubar hukumomi da ke da alhakin tatso kudin domin jin yadda suke aiwatar da su wajen dabbaka kasafin kudi, wanda yasa Honorable Shehu Muhammad Wan Bankoko ya yi tsokaci.
Abinda ba a taba yi ba tun da aka fara demokradiyya a Najeriya shekara 20 bana, to abin ne wanda ke canza. Abin da za su kalla ko na ce shine mu ɗan majalisar tarayya na wannan lokacin, to da iko Allah ba laifi tsakaninmu da 'yan Najeriya, sai dai na jefa laifin nan ga sashe nazartarwa shugaban ƙasa Muhammad Buhari da ministocin shi da sauran ma'aikata. Mun yi alƙawari mun ce mishi kamin shekarar nan ta kare za mu maida mishi budget din shi, shi kuma yace zai sa hannu January. To ga hiliga mai doki, mu mun shira hakan za mu yi, mu jira mu ga 'yan Najeriya mai za a yi musu. Ba majalisa ce mai rudu ba ko mai rufa a rufe, babu wannan abu da yake. Abu da kuma za a gani kuma abu da za mu tafi. Ina ba wa 'yan Najeriya tabbacin cewa wannan majalisa daban ce. Mu kalla, akwai doka sashe na 88 da 89 na constitution, kundin tsarin mulkin ƙasar nan na 1999 ya ba majalisa sa ido akan abubuwan. Bayan an yi budget mun zo an diba, an ba shugaban ƙasa ya sa hannu, doka ta ce wanda mu je mu kalla ya ake aiki da abin nan. To mu kuma kamar yadda majalisa yara ne cap ba sa jin kasala ta ajiya diba, za mu je mu diba kuma za mu ga wa 'yan Najeriya.
Majalisar ta ƙara tafiya hutu zuwa ranar 5 ga watan Nuwamba domin a ba ma'aikatu da hukumomin gwamnati dama na su kammala bayanai akan kasafin kuɗinsu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.